sticky mud. So what's the fun? This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 14 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilin da kanin labarai.
To, Hawwa, sama da shekara guda kenan hukumomi a Najeriya ke ci gaba da tsugunar da mutanen da faɗa tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar Boko Haram ya rutsa da su. A jiya Lahadi, Amurka ta ƙara zurfafa kanta cikin rikicin gabas da tsakiya, inda ta sanar da cewa za ta aike da wata babban na'urar kariya ta makamai masu linzami zuwa Isra'ila. Haka kuma za a ji cewa wasu ƙarin jami'an 'yan sandan ƙasar Kenya 600 da ke shirin shiga tawagar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya don ƙoƙarin murƙushe tashashen hankula a ƙasar Haiti.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji yadda take ƙasa take dabo dangane da batun sakarwa ƙananan hukumomi mara a Najeriya ta ba su damar cin gashin kansu, inda wasu gwamnonin jihohi ke neman yin fatali da hukuncin kotun ƙolin ƙasar cewa akwai abin dubawa a kundin tsarin mulki kafin a kai ga hukuncin kotun ƙolin.
Duk tanaji da ya yi karo da tsarin mulkin Najeriya ba zai yiwu a iya aiwatar da shi ba.
Haka zalika, muna tafi da rahoton yadda aka kona ɗaruruwan tantan na magunguna da wasu tarin ababen sa maye a jamhuriyar Nijar.
Shaye-shaye nan ga buge-buge, sake-sake ga sunan da abubuwa wanda hada-hada babu abin da ba su yi.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya, da masu magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. To, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sama da shekara guda kenan hukumomi a Najeriya ke ci gaba da tsugunar da mutanen da faɗan da ake gwabza tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar Boko Haram, waɗanda suka kaddama a shekarar 2009 a jihar Barna da ke arewa maso gabashin ƙasar. An kwashe dubunnan mutane daga sansanonin 'yan gudun hijira zuwa ƙauyukansu, ko kuma sabon matsugunan da aka gina a ƙarƙashin wani shirin sake tsugunar da su, da manazarta ke cewa ana gaggawa da nuna cewa an kusa kawo ƙarshen rikicin da 'yan bindigar. A faɗin jihar Borno, an rufe sansanonin 'yan gudun hijira da dama, inda jami'ai suka ce ba a buƙatar su. Amma da yawa daga cikin mutanen da suka rasa matsugunansu sun ce har yanzu akwai hatsari ga komawar tasu. A jiya Lahadi, Amurka ta ƙara zurfafa kanta cikin rikicin gabas ta tsakiya, inda ta sanar da cewa za ta aike da wata na'urar kariya ta makamai masu linzami zuwa Isra'ila, da kuma sojojin Amurka kusan 100 don gudanar da aikinta. Wannan shine karan farko da aka jirge sojojin Amurka a Isra'ila tun bayan harin da Hamas ta kai a bara. Shugaban ƙasar Joe Biden ya umarci sakataren tsaro Lloyd Austin da ya aika da tsarin tsaro na Terminal High Altitude Area da ma'aikatansa zuwa Isra'ila, inji sakataren yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder a cikin wata sanarwa. Na'urar kakkaɓo makami mai linzamin na'ura ce da ake girkewa a ƙasa, wadda aka ƙera don kare ko kariya daga makamai masu linzami ƙera ballistic. Wannan na zuwa ne bayan da Iran ta harba makamai masu linzami sama da 180 zuwa Isra'ila a ranar 1 ga watan Oktoba, bayan harin da Isra'ila ta kai a Beirut ta kashe shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah, inda a yanzu Isra'ilan ke shirin kai harin ramuwar gayya kan Tehran. An kama wani mutum a wani shingen bincike da ke kusa da gangamin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump a jihar California ranar Asabar. Yana fuskantar tuhumar ɗaukar makamai bayan an same shi da bindigogi biyu, kamar yadda hukumomi suka bayyana a ranar Lahadi. Wakilan ofishin 'yan sanda na gundumar Riverside sun tare mutumin mai shekaru 49 mazaunin Las Vegas cikin wata bakar mota kira SUV a ranar Asabar ɗin da ta gabata, a cewar ofishin. Al'amarin bai yi tasiri ga lafiyar tsohon shugaba Trump ko kuma waɗanda suka halarci taron ba, in ji ofishin 'yan sanda a cikin sanarwar manema labarai. Trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a watan Yuli, lokacin da harsashin wani ɗan bindiga ya shafi kunnensa, yayin wani gangamin yakin neman zabe a garin Butler na jihar Pennsylvania. A watan Satumba, an tuhumi wani mutum da yunkurin kashe Trump bayan da jami'an leken asiri suka gano shi yana boye da bindiga a kusa da filin wasan golf na Palm Beach, wanda kuma ya musanta aikata laifin.
Gaba kadan a cikin shirin Sarfilu zai saki dawowa da karshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin Abuja a Najeriya, inda bisa ga dukkan alamu murna ce ke neman komawa ciki a batun ba kananan hukumomin cin gashin kansu, yadda wasu gwamnoni suka fara nuna cewa ba za su yi biyayya ga hukuncin kotun kolin kasar ba, saboda wai akwai abin dubawa a kundin tsarin mulki kafin a kai ga hukuncin kotun kolin. Daga birnin Abuja ga wakilinmu Madina Dauda da cikakken rahoton.
Manufar hukuncin kotun koli shine ba kananan hukumomi cin gashin kansu tarinya ba su kudaden su kai tsaye ba tare da zuba su a asusun bai daya da ya hada da na gwamnonin jihohi ba, amma a jihar Anambra an fara nuna damuwa cewa hukuncin na iya fuskantar koma baya sakamakon wani sabon kuduri da gwamnan jihar Anambra Charles Oludo ke neman tilastawa kananan hukumomi da su miƙa wani kaso da gwamnatin tarayya ke basu zuwa asusun hadaka da jihar ke kula da shi. Masanin harkokin shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya tsokaci cewa akwai matakin da ya kamata a dauka kafin a kai ga hukuncin kotun koli.
Duk tanaji da karo da tsarin mulkin Najeriya ba zai yiwu a iya aiwatar da shi ba. Sannan magana tsarin mulkin Najeriya akan ba da kuɗi kai tsaye, sashe na 162 na tsarin mulkin Najeriya ya fito da tanaji inda ya magana musamman sakin sashe na 6 inda ya magana cewa dole idan gwamnatin tarayya za ta bada kuɗi ga gwamnatocin jihohi to sai ta rika bada kuɗi ta hannun asusun haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da kananan hukumomi. To yana da muhimmanci lokacin da aka samu wannan doka ta Supreme Court ta cewa a sakan ma kananan hukumomi dama su samu mara su ta sake. To abin da ya kamata a yi a nan shine shi babban ministan shari'a na tarayya da shi da sakataren gwamnatin tarayya na Najeriya sai su hada kai su fito da matsaya a kawo kuduri gaban majalisar dokoki ta tarayya, sai a buƙaci yin gyara ga sashe na 162 da kuma yin gyara ga sashe na 7 na tsarin mulkin Najeriya da kuma yin gyara ga sashe na 153 na Najeriya wanda suka bada dama cewa a rika bada kuɗi ta hannun gwamnatocin jihohi kuma ta hannun asusun haɗin gwiwa kuma a rika shirye zabe wanda yake a matakin kuma zabe ta jiha ta shirka shirye zabe dama na majalisun dokokin jihohi su rika yin dokoki kan al'amuran kananan hukumomi.
Wannan bayani ne da dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi Dr. Awalu Abdugwalabe ya amince da shi, inda ya nuni da cewa zai wuya gwamnoni su amince da ba kananan hukumomi cin gashin kansu a bisa dalilai masu kwari.
A cikin kundin tsarin mulkin Najeriya nan ya ce dole sai an yi operating a joint fund account tsakanin gwamnoni da kananan hukumomi, kudin nan ba zai shiga account din su ba sai dai shiga joint fund account din su. Baka kawar da wannan ba sai ka tafi Supreme Court kaje kana neman interpretation na ainihin dama da kundin tsarin mulki ya bayar akan lalle ne wajibi ne ka ba kananan hukumomi kudin su. To kusan duk gwamnati da yake Najeriya kudin nan da suke samu daga joint fund account suna biyan kudin banaman makaranta, sun karbi bashi na health sectors
na kiwon lafiya,
kiwon lafiya sun shiga agreement na karban bashi da za su yi ayyuka a wasu jihohi da wannan kudaden suka dogara. Yanzu ka baka ce babu wannan kudaden to ina gwamnatin za ta yi? So babu gwamnati da zai yadda koda ka canza wannan abun ka kai shi gwamnati a jihohin nan an ce shi kundin tsarin mulki ba zai gyaru ba sai an samu biyu bisa uku yawan jihohin da suke Najeriya. So akalla sai ka samu jiha 25 da za su goya maka baya. To wani gwamnati ne zai yadda ya ce za a raba shi da kudin karamar hukuma a majalisar? Saboda haka kin ga hidima cewa da mai nauyi.
Shi ma tsohon dan majalisar wakilai kuma wanda ya taba zama shugaban karamar hukumar Kaduna ta Arewa Yahaya Tanko ya ce a shekarun baya an samu ci gaba saboda ana ba kananan hukumomin kudaden su kai tsaye.
Wannan hukunci da kotun koli ta yi abu ne mai kyau, amma kuma gaskiya sai an yi gyare-gyare akan yanda ake zaben kananan hukumomi din. In kin lura ma da kowane jam'iyya gwamna ne kawai yake tsowa ya ce da wani da wani za wani su ne nake so a tsaye da su a kowane kananan hukumomi ba zabe ake na ciro ba na jam'iyya. So tunda kai aka zo aka cire ka aka ce ka yi to sai abinda gwamna yake so yi. Mu lokacin da muka yi na baban gida ba ruwan gwamna kudin mu yana zuwa ne kai tsaye daga federal office idan an yi allocation kamar da suke zuwa ake nasir haka za a yi na local government a baka kudin ka zaka zauna ne daga kai sai yan majalisanka na karamar hukumar kowanne zai kawo abin da yake bukata a anguwansu sai a yi musu. Amma yanzu kin ga inda ake zaben, to an zo an zabe ka chairman, baka da wani karfi tunda gwamnati ya zabe ka.
Ita kuwa Hajiya Fatima Abubakar ta ce ba kananan hukumomi kudin su kai tsaye abu ne mai kyau, amma ta yadda da batun gyara dokar kasa saboda a dawo yadda ake a 1999.
Bawa kananan hukumomi asusun su na kashin kansu shine yafi mahimmanci. Misali, tunda akwai wannan kaman asusun gamayya da suke da su da gononi, to sai nake ganin kaman cewa idan kowace karamar hukuma ta zama kudinta na kanta ne ita take da hakinta, to kin gani yan wannan local government din za su iya holding din chairman din su accountable.
Majalisar kasa ta ce ta dauki harama na gyara kundin tsarin mulkin kasar, kamar yadda Awolu Abdugale ya ce dole ne shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sa ido kan gwamnoni da za su kawo cikas ga cigaban da ake samu a zaben kananan hukumomi ta hanyar tursasa zababbun shugabannin su karkatar da kudade ga gwamnatocin jihohi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wasu ƙarin jami'in 'yan sandan ƙasar Kenya 600 da ke shirin shiga tawagar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya don ƙoƙarin murƙushe tashashen hankula a ƙasar Haiti za su kasance cikin shiri a farkon watan Nuwamba, inji shugaban 'yan sandan Kenya a ranar Asabar. Shugaba William Ruto ya alƙawarin ƙarin jami'an ne a ranar Juma'a bayan wata gana da Prime Minister wucin gadi na Haiti, Gary Conil, yayin da shugabannin biyu suka yi kira da ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi. Tawagar jami'ai 600 nan ba da jimawa ba za su shiga cikin 'yan sandan Kenya da aka riga aka girki a Haiti bayan kammala horar da su kafin a tura su, inji Speto General na 'yan sandan Kenya Douglas Kanja. Ƙasar da ke gabashin Afirka ce ke jagorantar tawagar ƙasa da ƙasa da nufin magance matsalar rashin tsaro a ƙasar da ke yankin Caribbean mai fama da aikata laifuka, kuma zuwa yanzu ta aiki da 'yan sanda 400. Jam'iyyar Frelimo da ke mulki a Mozambique ta lashe zaben da aka gudanar a babban birnin ƙasar Maputo, hukumar zaben ƙasar ta sanar a jiya Lahadi. A zaben da ake kyautata zaton zai bar Frelimo akan mulki. A ranar Laraba ne aka fara kidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, inda shugaba mai barin gado Philip Nyusi mai shekaru 65 ya sauka daga kan mulki bayan cikar wa'adinsa na biyu na mulki. Dan takarar jam'iyyarsa Daniel Chapo ne ya lashe zaben a Maputo. Hukumar zaben ta ce da kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Dan takara mai zaman kansa Venancio Mondlane, wanda karamar jam'iyyar Podemos ke marawa baya, ya samu kashi 34 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yayin da Usupo Momadi na babbar jam'iyyar Adawa ta Remanu ya samu kashi 9.6 cikin 100. Daga ƙarshe 'yan sandan Pakistan sun harba barkonan tsohuwa tare da gurfanar da masu zanga-zanga a kudancin birnin Karachi bayan da suka yi ƙoƙarin kutsawa ta wani shingen tsaro. Magoya bayan wata jam'iyyar masu tsoron ra'ayi ta Islamu kusan 2000 ne suka yi ƙoƙarin isa ƙungiyar 'yan jaridu a birnin ranar Lahadi. Sun yi jifa da duwatsu tare da ƙona wata motar sintiri a lokacin da 'yan sandan suka hana su isa inda suke. Jam'iyyar ta ce ɗaya daga cikin mambobinta ya mutu a rikicin. Wani jami'i ya ce ba za a amince da tashin hankali ba, musamman idan aka yi la'akari da taron tsaro na ƙasa da ƙasa da zaya Islamabad da kuma wani mummunan harin da aka kai a makon jiya kan ayarin motocin ma'aikatan ƙasar China a wani filin jirgin saman birnin.
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Niger, inda wakilinmu a Yamai Sulaimu Mini Barma ya labarta mana yadda hukumomi a ƙasar suka gudanar da wani dan kwarekwaren bikin kona ɗaruruwan tantan na magunguna da ababen sa maye a wani yunkuri na raba kasuwannin ƙasar da miyagun kwayoyi da kayan maye, kamar dai yadda za ku ji a wannan rahoton da Suleiman din ya aiko mana.
Magungunan waɗanda yawansu ya kai tan 915, wasu daga cikinsu an shigo da su ne daga waje ta barauniyar hanya, wato ba da izinin ma'aikatar kiwon lafiya ba, yayin da wasun kuma magunguna ne na jabu. Sai rukuni na uku da aka gano cewa ana sayar da su a kasuwanni a wani lokacin da wa'adin amfani da su ya riga ya shuɗe. Watanni akalla tara aka shafe ana farautar irin waɗannan magunguna da ke barazana wa lafiyar jama'a. Kamar yadda shugaban ofishin hukumar Duan ko kuma custom na jihohin Tilaberi da Yamai Kanal Alhamani ya bayyana, yana mai tabbatar da cewa sun bi hanyoyin da ya kamata a shari'ance kafin gudanar da aikin kona waɗannan magunguna.
Les produits qui sont importés sans autorisation d'importation du ministère de la Santé publique.
A wani bangare na wannan kware-kwaren biki, hukumomi sun kona kayayyakin zukar tabar shisha kimanin 51,000 waɗanda 'yan sanda suka cafke a unguwannin birnin Yamai bayan da gwamnan jiha ya kafa dokar hana shan shisha a ranar 24 ga watan Yulin 2024. Matakin da aka ayyana a matsayin na kare matasa daga barazanar da wannan mummunar ɗabi'a ke yi wa lafiyar ƙwaƙwalwa. Kwamishiniyar 'yan sanda Zuwaira Hausaize ita ce shugabar sashen kula da kare yara da mata a hukumar 'yan sanda ta ƙasa.
Shishan nan tana halaka yaranmu, gaskiya yara sun shiga ciki wani hali wanda babu dadi. Shaye-shaye nan ga buge-buge sake-sake ga sunan da abubuwa wanda hade-hade babu abin da ba su yi. Cikin shishan nan mun gane da abubuwa suke saka. Suna sa abubuwa ne kamar su kwaya wanda yake jiya musu kwalluwa.
Gwamnan Yamai Janar Asuman Haruna wanda ya jagoranci bikin ya jinjina wa ma'aikata. A cewarsa za su ci gaba da karfafa matakan yaƙi da irin waɗannan kayayyakin da ke cutar da al'umma da salwantar da makomar matasa.
Magunguna ton 915 da mutane sun ka saye su zo su saida saboda ba su ma kansu ba kyamu ne. In ka kawo abin da bai kamata ba ka saida, kana jimma 'yan uwanka bisa kan lahiyarsu. Mun hana mun ka ce ma police da gendarme duk inda an ka gani. To muna kira 'yan uwanmu Nigerian da wanda ba Nigerian da sun ka zo su zanna cikin ƙasar mu, su daina saboda in suna son zaman lahiya. Yanzu dai yanzu mun ƙone, in mun ka kama kuma gobe mutum fa yana zuwa kaso.
Magungunan jabu da waɗanda ake shigo da su ba akan ƙa'ida ba wata hanya ce ta samar da makudan kuɗaɗen shiga ga waɗanda suka rungumi wannan haramtacciyar sana'a. Dalili kenan ake ƙara samun yawaitar kasuwannin sayar da su a ƙasashe masu tasowa duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Da alama talauci da jahilcin jama'a na ƙarawa abin armashi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau za mu fara duba wani zargi da al'umma garin Garba Shede na jihar Taraba ke yi wa sarkin su na yanka mai daraja na uku da babakin rakan filaye da gonaki har ma da cin zarafi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin Garba Shede da ke jihar Taraba, inda wasu jama'ar garin ke zargin sarkin garin mai daraja ta uku, Alhaji Mai Gandu Kugu, da kwaci gonaki aƙalla 35 ta hanyar zalunci. Masu ƙorafin sun zargi sarkin da mulkin kama karya da cin zarafin tsaffi da neman mallake duk wani fili mai daraja a faɗin garin.
Sarki ya kwace gonakin mutane aƙalla zai kai 35 sarkin Garba Shede Alhaji Mai Gandu. Na san waɗansu daga cikin wa'inda aka kwace wa gonaki. Daga ciki akwai ƙauyen garin Mai Bultu, akwai Nyamata Manda, akwai Kolbati Mai Ruwa, akwai mutanen Shuwa. Wannan duka yana cikin ƙauyukan da ya kwace wa gonaki. Sannan akwai lokacin da ya kwace wa gonakin mutanen Mai Bultu aƙalla mutum 9. Daga cikinsu akwai gonan Sahabi Malam Ali, akwai gonan Buba Angon Baki, akwai gonan Bashari Bafaru, akwai gonan Sunasiru Maunde, akwai gonan Malam Ma'azu, akwai gonan Muhammad Dan Azumi, sannan akwai gonan Alhaji Buba. Wannan kadan daga cikin gonakin da ya karba kenan. A lokacin da yayi wannan abu na daya, akwai tractor da ya tura akan su je su hude masa wannan gona din domin ya shuka amfanin sa. So daga cikin yaran masu gona din sun je gonan suka nuna cewa ba su amince da tractor ta yi aiki a wurin ba, domin gonakin babanunsu ne su suke aiki a wurin. wurin kullun kuma sai su kai. So a takaice dai sai su masu interrupt din daga cikin su wani sai kira sarki yace to ka turo mu muyi aiki amma ga abun da yake faruwa mun zo yara suna son su hana mu aiki suna jifa. So sarki da kansa ya tashi ya hau mashin ya je tsallake kuri ya je ya samu wa'annan yara din a bayan kogi a wannan gonakin kenan har ma ya fidda bindiga yayi barazanan harbin su idan basu bar turuptansa ta yi aiki ba. A ƙarshe dai Alhaji mai wada mai bultushi ya je ya ɗauko sarki din suka fito sannan ya ce turupta kuma ta ci gaba da yin aiki yara kuma su dawo gida. Daga cikin matasan ne akwai wani yaro mai suna Mustapha wanda shi sarkin ya sa aka kama shi aka je aka kulle shi sai kwana biyar.
Shin wannan gonaki da ake ta kwakwacewar ya kwace ya ci gaba da noma a ciki ko kuma a?
Sosai kuwa ya kwace amfaninsa ne a gurin sannan da ya kwace sai ya ce filayen din nashi ne da magada akwai magadan wannan guraren din sannan ya kira su ya rarraba musu gonaki tara da na kirga maka wayin da ya kwace ya rarraba ma ɗaya daga cikin su akwai wanda yake kira ake kira tama ina ga kaninsa ne sannan akwai wani kaninsa ma da yake kankani ED to suna ɗaya daga cikin wayin da yazo ya raba gonakin su ma ya ba su nasu yace gonan din na gado ne so ya raba ya ba su nasu shi ma ya dauki nashi da dan sa a yanzu haka amfanin su ne a gurin duka.
To yanzu ku da aka kwace wa gonaki a wannan yanki yaya kuka gudanar da rayuwar ku na rashin noma da musamman wannan yanki ta riga ta yi shura ta harkar noma?
Eh to gaskiya abun da ake ciki yanzu shine yawanci wa'ansu da basu da karfin karban haya gaskiya basu samu su kai noma bana ba domin kaman shi malam Buba na anguwan baki ina ga a duk duniya ma iya wannan filin kawai yake da shi kuma sarki ya riga ya karba wannan datijan bayi da inda kuma zai sake nomawa. So a mutanen gari dai akwai wani daga cikin mutanen gari wanda ya je ya dan tsaga masa daga cikin gonansa ya zo ya dan noma abun da zai ci amma wancan sarki ya riga ya karba.
To akwai wani yunkuri da mutanen gari suka yi domin sanar da sarki cewa waɗannan filaye da ake ta karba na al'umma ne misali?
Eh sosai kuwa an gaya masa amma bai yadda ba yace shi yafi kowa sanin tarihin gurin guraren kakanninsu ne kuma iyayenmu sun shaida mana cewa sayan gurin din suka yi da kuɗin su a guraren su wa'ansu sarewa suka yi wa'ansu kuma bayan an sare ne aka sayar musu.
To yanzu menene bukatan ku yanzu duba da cewa a wannan kafa tana bin kadu na waɗanda aka tauye wa haƙƙi musamman kaman magada ko kuma kwace fili haka da sauransu menene bukatan ku yanzu?
Bukatan mu dai shine mu gwamnati ta bi kadun mu a karba mana filayen mu a sake mayar wa masu filin su in har zai yi. Kaman a garin Maibultu an yi taro na jama'a cewa yanzu ya za a yi tunda sarki ya riga ya karbi gonakin nan sai aka ce to tunda ya karba kuma an je an roke shi ya ce ba zai mayar ba ya riga ya raba wa magada shi ma ya dauki nashi babu yanda kawai za mu yi sai dai a yi hakuri. To shine mutanen gari suka ce to yanzu ya kamata a shigar da garansa da aka zauna dai aka yi zama daya biyu zuwa uku sai aka karkare a cewa gaskiya ita shari'a tana bukatan kudi ne to duka mu talakawa ne idan aka bukaci kudi mai nauyi waye zai iya fidda kudin yayin shari'a da sarki saboda haka mu kawai mu barwa Allah shikenan anan aka bar zancen din aka ce an barwa Allah ko ni kowa ya hakura.
To Allah ya kyauta. Haka shi kuma dan Juma Yusuf ya ce sarkin ya ci zarafin mahaifinsu mai fiye da shekaru 80 a duniya.
Sunana dan Juma Yusuf wanda yake zaune a garin Garba Shede. Shi mahaifinmu ba zagi bane kawai da zagi ne da abun da sauki. Farko dai watannin baya a masallacin Juma'a ana huduba jama'a dubu ya tashi ya ci zarafin mahaifinmu bai duba a dakin Allah ake ba ko ba haka ba bai duba a garin akwai baki akwai yan gari amma ya gama mahaifin bai shema sakkahala ba domin a mazaunin sa yana bashi darajar sa akan sarki ne. To daga nan mahaifinmu ya yanke makansa kiyamul lili in Allah ya yarda ba zai je ma fadan sa ba bare irin wannan ta sake wakana.
Dama mahaifinku yana da sarauta ne a garin misali?
Ai mahaifinmu jauro ne domin babansa ce fara mulki a Garba Shede. Babansa shine Buba Jakule.
Kakanku ji?
Kakanmu. A tarihin arewa a kofan Jaura ake yin masallaci na Juma'a. Har yanzu masallacin Juma'a a kofan gidan kuka kakanmu ne kuma ya gina ta. Da ya masa wannan abu ya yanke ma kansa shawari ya kira mu ya ce kunji na shi baba eh Allah ya baka hakuri. Kai hakuri, kai hakuri. Ba kai aka zama mu mutun shi ba mu ne amma in Allah ya yarda mun dauke maka. Daga nan kuma sai aka sake na biyu sai mai martaba sai ya kira Jaura bai. Da ya kira Jaura bai baban mu shi ba zai ce ba tabbas ya ce ba zai je ba ko aka ce to fa duk Jaura bai sun taru yace shi yana tunani a shekarun da yake da shi yanzu yana da shekara wajen 88 a duniya yaje me yake nema ma maganar Jauranta tunda kanninsa ma Jaura bai guda hudu ne da ƴaƴansa da kanninsa kuma duk Jaura ban sara ne tunda duk family namu duk wanda kaje Jauro a cikin gonan kakanmu ne aka sayar ma mutane kuma aka nada shi Jauro don ya kula da mutane to shi ne dalilin samun Jaura manta ba wanda ake nadawa haka bane domin Jauron sara ne da kai haka yayi nazari yace to bari yaje da yaje nan ma again sai abu ya sake faruwa irin abun da ya faru a masallaci ya zubar masa da mutunci kwanan nan ba da jimawa ba iyaye na suna shari'a da local gamma yau shekara 9 da wata 6 akan fili na asibiti wanda 1979 a zamanin mulkin Barde Gungula muna Gungula
ba san ana hade da Adamawa
muna hade da Adamawa Gungula ko ba ka bane ana kan shari'a yau ne gobe ne kwanan nan ba yanke hukunci ba abun mamaki da ya bani mai martaba da shi da kansila da ciyaman sai suka zo suka tsaga shaguna kwaya 47 suka sayar mutanen garbashe da naira 250,000
hatta tsohon dan majalisar wakilan yankin garbashedi wanda shine garkuwar masarautar ya tabbatar da wannan zargi
sunana honorable garbashedi dan majalisan tarayya mai wakiltar mazabar bari gasol ada kuma a yanzu liaison officer wanda yake wakiltar majalisar tarayya ofishin jam'iyya ta kasa ta APC ta Nigeria a headquarter zarge ne game da sarkin garbashedi mai suna manu mai gandi kuku zarge ko shine na cewa kwace filayen mutane tozar ta jama'a na talakawansa kuma da ma kwace akuyoyin jama'a wanda yake sa ayi watandansa ya bawa dogaransa su ci shi ma yanka ya kai gidansa ya ci gaskiya a matsayina na garkuwa na wannan masarauta kuma a matsayina na dottijo kuma mai son gaskiya a gaskiya sarki yana aikata wa'annan abubuwa domin me akwai wani bawan Allah wanmu ne mai kusan shekara 80 kuma ma ɗaya daga cikin masu angoyinsa ne ya kira shi ya zo fadarsa ya zazzage shi ya masa ya ci zarafinsa kuma ya ci mutuncinsa har ma yunkura zai mare shi sai sarkin ya fadi kuma sarki ne wadda dan yaje daji ya samu akoyin mutane sun shiga gonakin mutane kan kakkama su ya sa a mota ya zo ya ce a yanke su saura a bawa fadawansa saura ya cinye sannan kuma batun kwace filaye ni kaina din nan koi fili wadda na saya wadda da an yi aikin banki da shi aka zo aka sayar mun a yanzu haka ya zo yana cewa wannan fili a wannan gida da shekara 200 da suka wuce yake anan suke tsafin su shi zai kwace wannan fili kuma akwai masu shaguna a gaban filin nan masu neman abinci yace masu tashi yanzu haka to a gaskiya abubuwan da wannan bawan Allah yake yi kenan a wajen bazan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba ni ban yadda da zalunci ba kuma ban yadda ai zalunci ba saboda haka waɗannan abubuwa wa'anda aka lissafa duka shi sarki mai gandi manu kuku yana yin su bace filaye cin zarafin mutane walakar ta tsoffi yana yi wannan hatsari ne kware da gaske musamman ma mutum dan dangi ne kace zaka taba shi gaskiya tashin hankali ne
a sauraro mun yi ta kokarin zantawa da sarkin garin garbashedi mai ganduku inda daga ƙarshe ya ce masu korafin su abin da suka ga dama da amfani da kalmomin da suka danganci ashar da ba za mu iya sakawa a wannan shiri ba amma duk da haka ku biyo mu shirin na mako mai zuwa don jin ci gaban wannan shiri yanzu a madadin Lado Salisu Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya
kafin mu kakkar shirin baki daya ga labarai a takaice
sama da shekara guda kenan hukumi a Najeriya ke ci gaba da tsugunar da mutanen da fadan da ake gwabza tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar Boko Haram waɗanda suka kaddama a shekarar 2009 a jihar Barna dake Arewa maso gabashin kasar an kwashe dubunnan mutane daga sansanonin yan gudun hijira zuwa ƙauyukan su ko kuma sabon matsugunan da aka gina a ƙarƙashin wani shirin sake tsugunar da su da manazar take cewa ana gaggawa da nuna cewa an kusa kawo ƙarshen rikicin da yan bindigar.
To masu sauraro baki daya da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da maimaitin shirin. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata. Kazalika za a iya liƙa shafukan mu na Facebook da X wato Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu a madadin Sarfil Hashim da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif, muku fatan alheri, sai anjiman ku.